Yarjejeniyar kudin ta kunshi samar da kudin naira ga 'yan kasuwar kasar Sin da kuma kudin yuan ga 'yan kasuwar Najeriya domin rage dogaro da dalar Amurka ga kasashen biyu. Sabuwar yarjejeniyar za ta fadada amfani da naira da yuan wajen hada-hadar kasuwanci tsakanin kasashen biyu tare da karfafa haɗin gwiwar hada-hadar kuɗi. Kasar Sin na daga cikin manyan kasashe da ke alakar cinikayya da Najeriya. Kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu sun hada da na cinikayyar albarkatun mai, iskar gas da sauran ma'adanai. Kazalika, Najeriya kuma na shigowa da kayayyaki da dama daga kasar Sin da suka hada da cinikayyar manyan motoci da motocin alfarma, na'urorin lantarki da kuma sauran kayayyaki. Shin ko yaya 'yan kasuwa suka ji da wannan yarjejeniya tsakanin kasashen biyu? Dr. Baturu Abdulaziz MON shine shugaban 'yan kasuwa a Najeriya.
Babu shakka, wato Najeriya da suka yarjejeniyar kasuwanci da kasar China, wannan yarjejeniya ai abu ne mai kyau. Akwai sauki mai yawa, akwai rangwame mai yawa. To amma abu guda ɗaya da ake fama da shi, kamar yanzu a ce yarjejeniyar ta fara aiki a yau, to wani gani yake gobe jibi kaya fara da to sai fa kaya ya taho daga can China ya zo Najeriya mai saukin wanda aka sai shi da yuan da naira, sai fa ya fara shigowa wannan sabon za a samu saukin kayayyaki. Amma na tabbata miki shaka babu wannan, ina tabbata da insha Allah za a samu sauki 15-20% saukin kaya insha Allah. Amma ba abu ne da za a ce an fara yau shikenan mutane gobe jibin su zuwa ya ba kaya bai fara babban gari a kasa ba.
Ko yarjejeniyar musayar kudaden za ta yi tasiri ga tattalin arzikin Najeriya da kuma sauƙaƙa farashin kayayyaki a kasar? Tambaya da na yi wa Dr. Isa Abdullahi Kashiri kenan, manazarcin tattalin arziki da ke jami'ar tarayya ta Kashiri a jihar Gombe.
Yadda zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya shine misali yawan kasuwancin zai karu. Ita China a Najeriya yanzu akasari ta fi iban ma'adanai, ta sayi ma'adanai daga Najeriya da kuma kayayyaki irin ɗanyen kayayyaki irin su itatuwa, irin su kayan abinci musamman citta da sauransu dai ire-iren su. To kin ga in dama ana da matsalar dala ta Najeriya, to wannan currency swap wato na yuan zai rage wato tasgaro da ake samu na ɓangaren canjin kuɗi, sannan kuma zai ƙara kasuwancin yayi ƙarfi tsakanin kasashen guda biyu.
A shekarar 2023 dai Najeriya ta shigo da kayayyakin da suka kai na dalar Amurka biliyan 11.2 daga kasar Sin. Kazalika, kasar ta fitar da kayayyakin da darajar su ta haura dala biliyan 2.4 zuwa kasashen Asiya. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.